shekara 1982, ma'ana 1982, yau yana da shekara 43. Malam Bashir gogegge ne a harkar karatun Arabiya, ma'ana profession ɗinsa shine Arabic, Arabic ya karanta. Yana da aure, yana da iyali, matan shi har guda biyu da yaya guda uku. Allah ya musu albarka, Allah ya musu albarka. Matan shi guda biyu da yaya guda uku, amma dai shekarunsa 40 ne da uku. Kaga bai yi zari ba, insha Allah. Na'am, bai yi zari ba. Mata biyu ai ba yi zari ba, mata biyu. Da dai huɗu ne sai a ce to a shekara 40 matansa huɗu, kaga suna da yawa kenan. Amma guda biyu su ke ba matsala, insha Allah. Mun zana da wani professor a Makka, wannan aikin hajjin da ya wuce. Ana ƙaddamar da kai, kowa ya faɗi iyalinsa. Aka nuna waye, aka ce matansa huɗu daga Najeriya. Wannan ma matan shi huɗu. Wannan uku, wannan hudu, wannan biyu. Sai aka ce, ashe kai fa matanka nawa? Profesa ne kuma goyayyen malami ne a nan Makka, Jami'atul Qura. Aka ce matanka nawa? Ya ce na nufi madadin tauhid, ma'ana matarsa ɗaya. Malam Bashir Muhammad Idris, bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد في غبون النظام من يمن يمن على ميد السكي والنبولي لا كاردت دا جيسوها إرتعد للمسلمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duba da maudu'in da aka ce da magana a kai, maudu'i ne da ya shafi wato ainihin abin da ya shafi media. To gaskiya injiniya ya zo ya yi maganganu masu kyau a kan matsaloli da suke faruwa na social media, na wato ainihin yadda za ka ga an ɗauki pejin malami an saka wasu abubuwa da wasu dace ba wannan feji nashi. To wannan duk wani abubuwa ne da ya zo da zamani, ya zo da shi wanda bayan da aka iya da wasu. To a kasancewa ta ƙwararre a kan harkar ɗaukan sauti, nake so in ɗan yi jan hankalin ‘yan uwa, iyayena, malamai a kan wato ainihin kula da mahimmancin ko inganta harkar sauti na karatukansu da suke gabatarwa na tafsiri. Karatun tafsiri yana da bambanci da sauran karatutuka da ‘yan uwa malamai suke yi a wato ainihin na lakcoci, saboda shi abu ne da zaka ga malami ya tsaya ya yi bahasi sosai a kansa kafin ya zo ya wannan tafsiri. To kasancewarmu shekara 15 baya, muna tsari ne ba irin na digital tsari irin wanda ake ciki yanzu na social media ba. Ɗauka ne ake yi na karatu wanda za a ɗauke shi a cassette, wanda aka bar cassette aka koma wato ainihin a computer da memory card, wanda wannan lokutan da ake wannan aikin ko rike wannan aikin za ka ga wa'innan matsalolin suna da karanci na ɗaukan malami a gutsire wani karatu nashi a jona da wani, kaga ya ba da ma'anar da ba ita ake nema ba. Wannan gutsare-gutsare za ka ga ana yin sa ne ta harkar social media. A ɗan gutsuro can da malami ya yi wani bayani, a ɗan gutsuro can sai a jona, sai ka ga yana ta ba da wasu abubuwan da ba shi ake nufi ba. Da haka sai na ga cewa ya kamata lallai in yi bayani a kan hanyoyi da yadda za a inganta harkar sautin nan, da kuma yadda za a ɗauke shi da abubuwan da ya kamata a tanada domin ɗaukar sauti wanda yake tatacce, ingantacce, ta zamani da kuma ta wato ainihin audio. Ta audio, idan za ka ɗauki sauti na audio, idan da waya za ka yi amfani, akwai abubuwan da ba a so ya zama tuwayarka tana kai. Misali, idan har ka tabbatar za ka ɗauki sautin karatunka a cikin wayarka, to ka tabbatar ka sa wayarka a flight mode, shi ne ka katse dukkan wani kira da zai iya shigowa idan za ka ɗauki wannan karatu. Na farko kenan. Sannan na biyu, akwai abubuwan ɗaukar sauti wayanda suke na yan jaridu, irin su IC recorder. Wannan IC recorder ita ma tana da matuƙar amfani, domin abace da za ta iya ɗaukar karatuttukanka na kimanin shekara 10 ba kuma tare da sun samu matsala ba, kuma tana da matuƙar mahimmanci, tana da matuƙar quality da dadewa ana amfani da ita. Kuma duk lokacin da kake son ka cire wannan karatun da ka ɗauka da ita wannan IC recorder, za a jona ta ne kawai da kwamfuta, sai a cire wannan karatu a yi tasarrufin da za a yi shi. Don haka ita wannan IC recorder tana da matuƙar amfani ga malami mai yin karatun tafsiri, domin ita ba ma ta da buƙatar wani connecting da internet ko wani abu makamancin haka. Sannan sai ita waya, kamar yadda na faro da ita, ita ma in za a yi recording da ita a tabbatar an sa ta a flight mode, ta a sa ta tana kan network a ce kuma za a yi recording da ita. In aka yi haka, gaskiya recording din zai dinga samun matsala da katsewa. Sai matsalar shigar iska cikin recording. Da yawa mutum zai zo yana ɗaukar recording, amma an sa mai recording yana recording, amma malami yana tafsiri an sa fanka a gaban shi. To duk lokacin da aka sa fanka a gaban malami yana karatu, to wannan recording din zai zo da iskar da babu yadda za a yi ta fita daga cikin wannan karatu, ba za ta iya fita ba. In dai an sa fanka a gaban malami, dole sai dai a sa ta a bayan malami. Wannan yana da matuƙar mahimmanci a kula da wannan. Sannan abu na biyu, akwai tace iskar. Akwai wani ɗan soso da za a dinga gani yawanci akan mic da suke na ɗaukar sauti, shi ma yana da matuƙar amfani a jikin mic, wanda ko da wannan mic ɗin da nake magana da ita, to daga cikinta akwai irin wannan soso. Shi wannan soso shi ma ɗaya ne daga cikin abin da yake hana iska shiga cikin sauti na karatu idan malami yana yi. Sannan bayan nan akwai, idan a fili ne ba gurin kwaba place ba, ma'ana gurin a fili ne da iska tana kaɗawa, to ana iya, idan ba a samu wannan soson ba, a samu kyalle, kowanne irin kyalle ana iya sawa a rufe bakin mic ɗin, shi ma yana hana iska shiga. Wannan su ne iskoki da suke shiga cikin karatu, wanda za ka ga karatun malami ya ƙi fita ya inganci. Shekara 15 ba muke ta ƙoƙarin gyara karatuttukan Sheikh Jafar Mahmud Adam. Akwai karatuttukansa da ya yi wanda a kasad aka yi su kusan guda 1,400 da wani abu na tafsiri, wanda mun ɗauki tsawon shekara 5 muna maida shi cikin kwamfuta, domin mutane malamai su ci gaba da amfana, da mu ma ɗalibai mu ci gaba da amfana da ilimin da Malam Jafar yake ya bayar a wannan lokaci. Akwai na Dr. Muhammad Salim Jiyar Lemo, shi ma mun yi ƙoƙarin wasu wanda aka yi su a kasar mun maida su cikin kwamfuta. Saboda haka, kamar na irin su Malam Albani da irin su Malam Jafar Muhammad Adam, dukkaninsu su da Allah ya musu rasuwa, za ku ga wasu abubuwan ba yadda za a canja su, suna nan a yadda suke. To amma mun ɗauki, mun taskance su tun daga wannan lokacin shekara 15 zuwa yanzu, muka taskance su, kuma har yanzu ba a samu ɓatan wata ba. Saboda mun yi amfani da hikimomi guda biyu kamar haka. Na farko, mun yi amfani da hikimar duk inda muka je, misali mu da muke yawo ƙasashe daban-daban kamar na Afirka ɗin nan don isar da wannan saƙon, to duk inda muka ga wani guri da ake amfani masallatanmu na Ahlus Sunna, mukan yi amfani da wannan wuraren gurin mu kafa masu harkar ɗaukar sautin karatu da kuma yaɗa shi a wannan guri. Don haka sai mu saka wa mutum wa'innan karatuttukan ya taɓa yaɗa wannan sautin na wannan karatun, musamman shi Sheikh Jafar Mahmud Adam a wannan guri da kuma wasu guraren daban-daban. Wanda akwai wasu karatuttukan da mun samu matsaloli da su, wanda aka yi mana ɓarna aka yanke mana su. Shi yasa wasu karatuttukan za ku ga an ba a same su yadda suke ba, an samu yayyankewa a cikin su. Amma kamar wanda muka yi amfani da shi wanda Mala al-Sautul Qur'an yayi ya fitar ta tasusuwa 5,000 da wani abu, to gaskiya an samu ƙoƙari ba a bari wasu guraren sun yayyanke ba ko an samu katsewar sauti. Saboda haka waɗannan su ne hanyoyi da malami zai bi in ya karatu ya ɗau sauti a wayarsa ko ya ɗau sauti a flash aka saka, to ya yi ƙoƙarin ba da shiga waɗanda suke za su dinga adana shi, wanda duk lokacin da aka neme shi ya san za a same shi a guri kaza ko guri kaza, sai ya daɗe ko mutane suna amfana da shi. Sannan akwai wanda har yanzu wasu ba ta kai su yi wannan harka ta social media ba, musamman a ƙasashenmu na Afirka, wanda in ta je irin su kamar Niger, ta je irin su Chad, ta je irin su Kamaru, za ka ga akwai wasu ƙauyukan da ba su da wayewar wannan social media. Amma sai ka ga tafsirin nan da za ka je kai na Ramadan na wata ɗaya, wani Allah ya taimake shi a irin wannan ƙauyen ya samu wannan tafsirin naka, sai ka ga shi yake bi yana ƙoƙarin samun fa'idoji wanda zai dinga isar da saban sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a waɗannan garuruwa. Saboda kowane mutum yana da irin mutanen da suke son irin usulubin karantarwarsa a duk inda kuma ya karantar ɗin. Saboda haka ka yi ƙoƙarin a haka samu communication tsakanin malami da mai ɗaukar sautin karatu, ko shi kansa in shi zai ɗau sautin karatun, gurin a yi ƙoƙarin a ga an samu tataccen sauti wanda baya katsewa, wanda ko da an yi wani sharri an yanko wani guri na karatun malami an jona da wani, to in yana da wato asalin shi karatun, ko yana da wanda ya yarda da shi yana da asalin karatun a gurin shi, to za a samu wannan asalin karatun. Domin wani karatun da malaman mu suke yi za su yi wani bayanin da sai ƙarshen karatun ne bayanin zai fito da suka yi a na baya. To idan aka yi ƙoƙari aka yanko wannan na farkon, sai a ga ba a ji na ƙarshen ba, sai a yi wani hukunci akan maganar mutum. To kaga idan kana da wato karatuttukanka da aka sajjala ake kulawa da su, to za ka ga duk lokacin da aka wani karatu za a same shi kano yadda yake. Da yawa yanzu daga cikin malamai masu tafsiri, za ka ga malami ya tafsiri ya gama amma ba shi da shi a gurin shi, ko za a nema a sa a gidan rediyo ko a wasu gurare na da za su bayar da fa'ida na ilimi, sai ka ga ba a samun karatuttuka. To wannan kuma yana ya danganta daga sakaci da aka samu na daga masu ɗaukar recording ɗin, ko shi malamin da yake karatun an samu sakacin rashin samun abin da zai dinga tattare karatun. Flash ƙarami aka samu 32 gig zai iya ɗaukar karatunka na shekara 20 ko 10, 32 gig guda ɗaya zai iya ɗaukar na shekara 20. To idan wannan karatuttukan suna nan, za ka ga duk lokacin da aka neme su aka ce ina karatu, za a ce ga su, kuma za a je a sa su a inda za su yi amfani. Kuma duk wannan aƙidun da aka ta yi magana a kan su, to waɗanda suke yaɗa su suna shiga ne cikin gurare na ƙauyukan mutane da ba su san irin wannan social media ɗin ba. To idan Allah ya taimake mu ana shiga da irin waɗannan karatuttuka na tafsirai da malamai suke yi irin wannan guraren da mutane ba su da wayewar ma social media, sai kaga mutane sun kamu da son sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sauki ta hanyar jin sautin karatun wani malami cikin malaman da suke yin tafsirin Alkur'ani mai girma. Saboda haka da wannan ne nake taka burki a nan. Sannan su kuma social media na Gibius, ina ba da shawarar cewa ya kamata dukkanin lokacin da ake program mu dinga abu guda biyu, mu dinga sharing ko kuma mu dinga comment. Sharing da comment shi zai ƙarfafa wannan abin da ake so saƙon ya dinga zuwa inda ake so ya je. Idan ni yanzu na sharing akan abin da ake yi na wani program, to dukkan waɗanda nake da su friends ina za su gani kuma za su dinga bibiya. Da yawa wannan program ɗin da ake yi a irin nan ka ji an ce ana gani a China, ana gani a India, sharing ne da wani yayi. Wani in yi sharing yana da friends na ɓangaren yanki kaza a ƙasa kaza, za su dinga gani, za su dinga bibiya. Saboda haka mu ƙara ba da himma da sharing ko comment duk lokacin da muka ga wata magana wadda take ta daga wannan source ɗin take na GBS Nigeria, to mu dinga sharing muna comment akan waɗannan abubuwa. In Allah ya da shi ne zai ƙara ƙarfafa page ya ƙara samun ɗaukaka da kulawa da kuma shiga ya kai inda ake so yake. Saboda haka a nan zan dasa aya akan wannan bayani nawa. Injiniya da dai yayi bayanai gaskiya akan abin da ya shafi social media. Ni dai kawai na dan daddabura ne, na dan yi abin da zan iya, na dan bayanan da naga zan iya. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Bashir Muhammad Idris, Allah ya saka da alkhairi da wannan bayani da aka yi. A ƙarshe ina maganan jan hankalin yan social media dangane da idan ana irin wannan program din suke sharing. To in Allah ya yarda kaman yanda aka yi sami da tafsiri ita ma social media insha Allah shirya musu irin wayannan abubuwan za a yi na semina musamman na social media na Najeriya gabaki ɗaya su tara su a nemi ƙwararru su zo su gabatar da irin wayannan abubuwan da sauransu yadda aikin zai inganta. Tunda idan muka lura ƙungiya ce guda ɗaya duk Najeriya ita kaɗai ce ƙungiyar da ta himmatu wajen inganta duk hanyoyin da za a bi wajen isar da saƙon Allah Madaukaki sarki, ita ce ƙungiyar Izala. To shi yasa hatta abin da safi social media insha Allah za a samu lokaci da su ma za a yi musu irin wannan seminar na kwana biyu kwana uku, misali a Abuja ko a wani gari haka da sauransu in Allah ya so ya da. Daga ofishin mai girma shugaban wannan ƙungiya ta ƙasa za a tsara daga shi director ita seminar in Allah ya so ya da, don aikin ya ci gaba da inganta. Allah ubangije mana jagora. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.